Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Ko kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niyya duk a Jamhuriyar Niger. Masu shawar jimu ta na'urar computer suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voihausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Jami'a ta rubuta musu takarda akan su biya wa'annan haraji wanda har zuwa yanzu ƴan majalisar tarayya da muke da su guda 13 sanatoci 3 na majalisar wakilai guda 10 guda 4 ne kawai suka iya biyan wannan haraji da aka tanadar musu.
Sakataren tsare-tsare na jami'ar APC a jihar Najar Alhaji Ismaila Modibo Tagina kan matakin korar sanatoci 3 da ƴan majalisar wakilai daga jami'ar ta APC mai mulkin jihar. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya fara ziyarar aiki a Najeriya. Muna kuma tafi da shirin labarin wasanni. Yanzu sai a gyara a fara zama a fara jin labaran duniya tukuna.
To jama'a assalamu alaikum. ‘Yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane 6 ciki hadda dakarun haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Afirka aka raunata a yau Litinin yayin da aka samu wata fashewa da ta auku a filin jiragen sama na Baldwin. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, shugaban rundunar ‘yan sandan Baldwin Kanal Alidu Abdi ya ce fashewar ta auku ne a ƙofar shiga filin jiragen saman yayin da jami'an tsaro suka daƙile wasu har-haren. A cewar Kanar Abdi, an yi amfani da wata na'urar kwamfuta ta tafi da gidanka ne aka tada bam ɗin a lokacin da jami'an tsaro suke binciken wata mota da ke ɗauke da kwamfutar, inda harin ya jikkata mutane 4 'yan Somalia da wasu dakarun haɗin gwiwa na Afirka su 2 da suka fito daga Djibouti. Ya ƙara da cewa jim kaɗan bayan wannan hari ne kuma aka gano wani bam ɗin, inda yanzu haka ana tsare da mutane 20 da ake zargi na da hannu a harin. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin na Baldwin.
Hukumomi a Ankara, babban birnin kasar Turkiya, sun ce suna buƙatar a ninka musu tallafin da ake baiwa kasar domin ta tunkari matsalar kwararan bakin haure, a cewar shugaban majalisar dokokin ƙungiyar ƙasashen Turai. Yayin da wakilai daga ɓangarorin ke tattauna akan wannan matsala ta bakin haure a wani taron koli da ake yi a Brussels, dabban mutane na makade akan iyakar ƙasashen Girka da kuma Macedonia. Shugaban majalisar ƙungiyar ƙasashen Turai Martin Schulz ya faɗa yau a Turkiya cewa ƙasar tana buƙatar ƙarin dalar Amurka biliyan 3.3 domin ta magance matsalar kwararar bakin haure. A watan Nuwamban da ya gabata, ƙungiyar ta EU ta amince za ta baiwa Turkiya dala biliyan 3.3 domin tunkara wannan matsala. Yanzu ƙasar ta Turkiya na ɗauke da bakin haure sama da miliyan 2.7 da suka fito da ƙasashen Siriya da sauran ƙasashe da ke fama da rikice-rikice.
Ƙungiyar Human Rights Watch da ke kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da ta kafa wata kotu wacce za ta hukunta duk wanda aka samu da aikata manyan laifukan cin zarafin bil'adama a Sudan ta Kudu. Ƙungiyar ta Human Rights Watch tana zargin ɓangarorin 'yan tawaye ne da kuma dakarun gwamnati da aikata laifukan da suka take haƙƙin bil'adama. A yau Litinin, ƙungiyar ta yi ikirarin cewa akwai hujjoji da ke nuna dakarun ƙasar sun kashe mutane tare da aikata fyaɗe da kuma tilasta mutane ya tserewa daga gidajensu a jihar kudancin Equatoria. A watan da ya gabata, mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Ivan Simonovic ya bayyana jihar wato kudancin Equatoria a matsayin ɗaya daga cikin sabbin yankunan da ake samun tarzoma, inda ya ce sun samu rahoton ana yin kisa da fyaɗe da kuma ɓarnata dukiyoyin jama'a. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce masu bincikenta sun ziyarci yankin a watan Fabrairu, inda suka samu shaidu da suka bayyana musu yadda dakarun ƙasar ke kai hare-hare a gidaje tare da kwashe musu kayayyaki.
Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Masu ra'ayin mazan jiha ƙarƙashin jam'iyyar Republican da ke nan Amurka na ta ƙoƙarin yin amfani da sabbin tallace-tallace a talabijin a wani mataki na daƙi da karɓuwar da ɗan hamshaƙin nan mai kuɗi Donald Trump ke samu a ƙoƙarinsa na samun tikitin zama ɗan takara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar. Ƙungiyoyi da dama da ke adawa da Trump a ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican sun ce nan da mako guda za su kashe aƙalla dalar Amurka miliyan 10 a tallan talabijin domin sukar Trump. mafi yawan waɗannan talla za su fi mai da hankali ne kan masu zabe da ke jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka da kuma Illinois da ke tsakiyar yammacin Amurka yammacin wannan ƙasa. Waɗannan jihohi na daga cikin manya da ƴan jam'iyyar ta Republican za su yi zabe a ranar 15 ga watan Maris, kuma binciken jin ra'ayin mutane da aka yi ya nuna cewa Trump shine kan gaba tsakanin ƴan takara uku da suka rage a jam'iyyar yanzu.
A yau Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya bada umarnin a rage tsayin tutoci a fadar White House duk sauran gine-ginen gwamnatin tarayyar kasar domin nuna alhinin rasuwar matar tsohon shugaban kasar Amurka Nancy Reagan. Nancy ta kasance ta hannun damar tsohon shugaban Amurka na 40 wato Ronald Reagan bayan ga kasancewar ta matarsa ta kuma rasu ne a jiya Lahadi bayan ta yi fama da ciwon zuciya. Ta rasu tana da shekaru 94 za kuma abin ne ta ne a kusa da kabarin mijinta a ɗakin adana littattafai na Ronald Reagan da ke Simi Valley a California a gobe Talata. Wata sanarwa da fadar White House ta fitar ta kwatanta Nancy a matsayin matar da ta kawo sauyi a irin rawar da matan shugabannin Amurka ke takawa.
Labaran duniya kenan ga miji daga nan sashin Hausa na murya Amurka nan Washington DC. Jama'a, zamu kawo muku matakin sallamar ƴan majalisar dokokin tarayya daga jihar Niger a jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Amma da farko bari mu tafi Abuja inda shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma yau Litinin ya fara ziyarar aiki. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tattauna da kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kan muhimmancin wannan ziyara da irin dangantaka da ke akwai tsakanin waɗannan ƙasashe biyu.
Kasashen nan guda biyu suna da abubuwa da suke a gabansu da yawa. Yanzu kamar misali, ita Afirka ta Kudu ta yi fice dangane da bangaren tattalin arziki, wato musamman harkar noma da haƙar ma'adinai. To kuma akan wani abu da ya zama kamar akasi, na san cewa ita gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari a wannan zamani sai ta ga cewa dogaro da man fetur din ya zama yana tattare da haɗari mai yawa ga mu Najeriya. Kuma take ta kokari a janye dogaro daga harkar man fetur a koma wannan hanya da aka bari a baya ta harkar noma da tonan ma'adinai don a saida a kasashen waje. Saboda haka lallai Najeriya da South Africa suna da muhimmin abubuwa da za su tattauna akan wannan. Baya da wannan, kasan shi kansa maganan kasuwanci tsakaninmu da Afirka ta Kudu suna da manya-manyan kamfanoni da yawa da suke nan. Suna cin moriyar wannan dangantaka tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu. Idan aka duba, mu Najeriya ba mu da irin wannan wakilci a can. Zai zama abin sha'awa tsakanin shugabannin nan a tattauna a ga ya za a yi a buɗe kasuwanni na can don 'yan Najeriya su ci moriya. Sannan na ƙarshe, in aka duba ɓangaren tsaro a wannan lokaci da muke cikin yaƙi da ta'addanci, South Africa ta ci gaba wajen ƙera makamai. To, yanzu haka kuma kasan shugaban Muhammadu Buhari yana kokari ya ga cewa mu kanmu a mu ma mu zamana cewa muna iya kera wasu abubuwa a nan Najeriya tare da taimako kasashe irin Afirka ta Kudu waɗanda suka samu cigaba a wannan. Mu iya kera namu makamai ba sai an ce bukata ta tashi. Mu kai goro, mu kai mari, muna neman a inda za mu samu musu ba.
To, Malam Garba, idan kai la'akari da wannan ziyarar ta zo a daidai lokacin da ake wata babbar takaddama tsakanin hukumar sadarwa ta Najeriya NCC da kamfanin MTN na ƙasar Afirka ta Kudu. Nan magana biyan wata tara ta dubban miliyoyin naira wanda ake ta sa-insa ko ja-inja a kai. Kana jin wannan taron za a duba wannan lalura domin a rawaye ta? Kuma akwai yiwuwar ta ɓangaren tsaro a yi amfani da irin sojojin hayan nan da aka ce an yi amfani da su a baya domin yaƙi da ta'addanci a Najeriya?
Mun fara da maganan sojojin haya, ai aitur da wannan magana. Shugaban Muhammadu Buhari dai yana nuna cewa babu abun kunya da karaya a idan duniya da Najeriya ta shiga irin a ce wai sojan haya za a ɗauko daga Afirka ta Kudu ta zo Najeriya su zo su yaƙi. Tunda aka kore su da kungiyar su ta kare yace su yi gaba. Najeriya da ta tura soja suka je yakin duniya na ɗaya, suka je yakin duniya na biyu, suka samu ita kanta Afirka ta Kudu da irin gudunmuwa da goyon bayan mu aka samu musu ƴanci nasu da su da makotansu Zimbabwe, Namibia, Angola. A zo a ce wai mu sai mun ɗauki sojan haya a wannan lokaci ya wuce. sannan mata ta biyu da ta yi cewa wai a shin zancen kamfani da yake da matsala da anan Najeriya girman dangantaka da fadinta tsakanin Najeriya da Afirka ta kudu ta fi karfin a ce an maida ta tsaya akan maganar kamfani guda daya. Da farko kenan, abu na biyu akan wannan magana, ni ina ganin cewa bai cancanci a wato a hurɗa ta diplomasiya a ce wani shugaba na wata ƙasa ya kawo magana ya saka a cikin harka ta bin doka da bin ka'idar aiki a cikin wata ƙasa ba, kuma in za a yi adalci da su kansu shugabanci na Afirka ta Kudu tun da aka fara wannan magana ba su ce ufun ba.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattaunawa da na yi da shi akan ziyarar da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kawo Najeriya, Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yarda da abota soyayya, an shudu da juna ta sanayya, gorin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, rayuwa zo daya an shirya.
Jami'ar APC mai mulki a jihar Niger ta kori sanatoci uku da 'yan majalisar wakilai shida, kamar yadda za ku ci gaban rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Taron manema labarai ne dai jam'iyyar ta APC ta kira, inda sakataren jam'iyyar a jihar Niger Barista Muhammad Liman ya ce sun ɗauki matakin ne saboda 'yan majalisar da kuma sanatocin sun kasa biyan kudaden haraji na jam'iyyar kamar yadda kundin tsarin jam'iyyar ta APC ya tanada. Sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Ismail Modibo Tagina ya yi ƙarin haske bayan kammala taron manema labaran.
Akwai haraji na jam'iyya da akan biya bi ma'ana lokaci zuwa lokaci kamar wata uku, wanda tun lokacin da aka zaɓe su shekara guda da ya wuce kenan, kusan shekara guda, jam'iyya ta rubuta masu takarda akan su biya wa'innan haraji, wanda har zuwa yanzu 'yan majalisar tarayya da muke da su guda 13, sanatoci uku na majalisar wakilai guda 10, guda 4 ne kawai suka iya biyan wannan haraji da aka tanadar masu. Sun kasa biyan wa'innan haƙoƙi da ya kamata su biya na jam'iyya, wanda yake a jam'iyyance, a doka na jam'iyyance, koko in ce sun ma fidda kansu daga cikin jam'iyya.
Amma kun tuntube su yanzu nan?
Mun ba su a rubuce, kullum muna ƙara tuna musu, kuma duk takarda da za mu rubuta musu sai mun tabbatar da muna da acknowledgement receipt daga ofishinsu na sun karɓa, sun san da shi, kuma tsari ne da yake sun san da shi a jam'iyyance ko kafin su yi takara sun sani.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin koda ɗaya daga cikin sanatocin akan wannan al'amari, amma abin ya ci tura. Dan majalisar wakilai Honorable Abubakar Lado Sulaja na ɗaya daga cikin 'yan majalisar da APC ta ce ta kora, ga kuma abin da yake cewa.
Saboda haka wannan abin da suke ba su san suka saba wannan doka constitution party ba, kuma matsayin 'yan majalisar su tattawa ba shi da gurbin ya jana da mu a party.
Na'am.
Wanda ma mun yi laifi ne, na shi da reporters ne kamata su kai musu shi an zauna da kuma an bada kukwar suna, sannan kuma a rubuta mana leta a matsayin mu ba da ansa me yasa suke yi kaza kuma me kaza ba.
Shi ma dai Honorable Shehu Salari Jau ya maida martani.
Aya za a ce an da su tambu wani da su gani ai wannan yake doka. Da an kira mu shawara, an kira mu ne mun ci a ga wani san san da doka ba zan biya ba. Amma wannan kare su ne su da sunan da kai. Ba wani ba ko tunar za a ce an kora.
Daya daga cikin 'yan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Salari Jau kenan yake maida martani bayan da jam'iyyar APC ta bada sanarwar korar su. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, karfe 4 saura kusan minti 16. A halin yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A daidai lokacin da ya rage kwanaki kalilan, Najeriya ta kara da kasar Masar domin samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Wasu tsofaffin 'yan wasan kasar na ganin da akwai kalubale a gaban 'yan wasan na Super Eagles. Wani ɗan Najeriya kuma a ƙasar India ya rasa ransa sanadiyar gardamarwa ya fi wani tsakanin Lionel Messi da Cristiano Ronaldo. A Ingila kuma mai horar da 'yan wasan Arsenal wato Arsene Wenger ya ce ba gudu ba ja da baya a takarar lashe kofin Premier na bana. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. To bari mu fara a Najeriya, inda a daidai lokacin da ya rage kwanaki kalilan Najeriya ta kara da kasar Masar domin samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika. Wasu tsofaffin ƴan wasan kasar na ganin da akwai babban kalubale a gaban ƴan wasan na Super Eagles. Ya dai zamewa Najeriya wajibi ta yi galaba akan Masar din, wacce yanzu haka ita ce ke jagorancin rukunin nasu. Idan dai har Najeriya tana buƙatar ta samu gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar Afrika mai zuwa. Wakilinmu Hassan Umaru Tambol yana dauke da ƙarin bayani.
Tsohon shahararren dan wasar ƙwallon ƙafan nan na Super Eagles, Garba Lawal, yace dole ne ƴan wasar Najeriya su ƙara ƙwazo idan har suna son su ci nasara a wasannin da suke yi da ƙasashen Afrika. Garba Lawal ya furta hakan ne a wata tattaunawa da mun kai da shi ta wayar tarho.
Makin su ƙara ƙwazo ko su saki salo kawai sai suka saki jiki su ƴan ƙwallon Najeriya.
Sun saki jiki suna gani kaman gini nan aikin su zamu. Gini aikin nan tunda Tunisia mun yi kunnan doki da Tunisia muna da maki hudu. Ai wannan ko da ma draw muka samu amma din ko da kunnan doki muka yi mun riga muna da maki biyar zamu je wasa na gaba. To abin da ya kware mu kenan. Su kuma wannan yara ta ma ci suke ne ma su won gini. Da suka ci mu bayan wasa guda biyu nan mune muke na farko. To da aka gama wasa na uku sai muka dako mune na uku. Agon da suke na biyu da na uku su suka zo suka tuni suka je na daya gini kuma suka je na biyu muka koma na uku. To kaji abin da ya faru kenan wannan.
To yanzu me ya kamata a yi domin a sake samun nasara a gaba?
Kare da kwallon zagi. Gidda mai kowa zai zo nashi surutun wasan ba shi zai buga ba. Su ne za su buga. Ya danganci ɗan kwallon namu. Ita kwallon da kake ganin ta, to ana so a samu nasara shine. Yadda ka buga gobe daban, to ka yi kokari, gobe da ka buga sai ka fiye kokari. To in kana so a samu nasara haka za a tafiya. In ka ci ka buga wasa yau ka buga da kyau, gobe kuma kana da wani wasan, sai zamanto ka buga a gobe, gara ma jiya da ka buga. Akwai matsala kenan sosai. Dole yaran ya kamata su san cewa ba yanzu ba wasa kowace kasa wata iya wasa, kuma kowane dan kwallon iya wasa yanzu ba irin da bane. Kamar yin da ne Najeriya na buga da irin ginin nan sai mu ce maka ai uku da nema za mu ci su. Ko ikwara Najeriya da ce ma hudu da nema ne, saboda suna tunanin yadda mu kai kwallon nan lokacin nan haka ne yanzu. To yanzu ba haka bane. Dan gaskiya babu irin waɗanda ya kwallon nan lokacin babu su yanzu gaskiya. Dan ce magana kenan babu.
Shi ko shahararren tsohon dan wasar Super Eagles Tijjani Babangida yace dole ne a ƙarawa ƴan wasar kwarin gwiwa idan har ana son su sami nasara.
Su za ka yi wasa irin wannan babban wasa, bacin abun ma da ake da hakkin yaro ka karɓi zuwa kuma ka yi mara alkawari. Ba gani in kun ci wannan wasa bacin hakkin ku ga wani alkawari kwabara a ƙasa. To kaga duk waɗannan abubuwan ba su zo ba, da an yi da za a iya samun nasara.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A ƙasar India, wani ɗan Najeriya ya rasa ransa sakamakon takaddama da ta ɓarke akan waye mafifici tsakanin Lionel Messi da Cristiano Ronaldo. Michael Chukwuma, ɗan shekaru 21, wanda shi mahaifafin ɗan Najeriya ne, ya daɓawa Obinna Dorunchukwu, ɗan shekaru 34 da haihuwa, wani guntun gilashi a cikinsa, lamarin da ya yi sanadiyar ajalinsa. Wani sufetin 'yan sandan kasar ta India ya ce mutane biyu suna tattaunawa ne akan 'yan wasan biyu, inda kowannensu yake goyon bayan ɗaya daga cikinsu yayin da gardama ta ɓarke a tsakaninsu. Shi dai marigayin shi ne ya soma jefa wani gilashi a fuskar ɗayan, abin da yasa ya sami rauni kaɗan a fuskar tashi, yayin da shi kuma ya ɗauki gilashin ya soke shi, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa. Messi dan kasar Argentina mai shekaru 28 da haihuwa ya lashe lambar yabon ta gwarzon dan kwallon duniya ne na hukumar FIFA sau biyar, yayin da shi kuma Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal mai shekaru 31 ya lashe kyautar sau uku. Yar wasar kwallon Najeriya Asisat Oshoala za ta bar kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila zuwa Arsenal bayan da ta sami izinin yin aiki a kasar ta Burtaniya, wanda ya bata cikakkiyar damar komawa Arsenal din. Kungiyar kwallon mata ta Liverpool dai ta aminta da tayin Arsenal na sayan yan wasar a watan Janairun da ya gabata, abin da ya sa Arsenal din kammala tsare-tsaren samar mata da izinin aikin na shekarar nan ta 2006. Yanzu haka dai Oshoala tana a birnin Zurich ne, inda take halartar wani babban taron wasan kwallon kafa na mata a duniya. To amma ana sa ran za ta isa birnin London a Jibi Laraba domin kammala shirye-shiryen komawar ta ta Arsenal. A Ingila din kuma mai horar da ƴan wasan Arsenal din Arsene Wenger ya ce har yanzu fa ba su saki kari ba, suna nan da ja a takarar kofin gasar Premier ta bana, duk kuwa da tazarar maki 8 dake tsakanin club din nasa da Leicester dake saman teburin gasar. Arsenal da ya tarasa waɗannan maki 8 ne a cikin wasanni uku, ciki ko har da waɗanda Manchester United da kuma Swansea suka doke ta. Kunnin doki da ta yi a ƙarshen makon nan da Tottenham da ci 2-2 shi ya ƙara ba da tazara tsakaninta da Tottenham din dake samanta a tebur zuwa maki 3. A daidai sa'ar da wasanni 9 ne kacal suka rage a gasar. To sai dai Arsene Wenger ya ce san ba za su sallama ba har sai an kai ƙarshen gasar tukunna. Yanzu haka dai Arsenal din na takara ne a gasanni 3 da suka hada da Premier din da FA Cup da kuma gasar zakarun Turai. Dole da suna fuskantar kalubalen gaske sakamakon kashin da suka sha a gidansu daga Barcelona wasan farko ta rukunin 16 na gasar. To sai dai a bangare daya kuma mai horar da ƴan wasan Manchester United Louis van Gaal bacin ransa ya nuna akan kashin da kungiyar ta sha a wannan makon a wasanta na gasar Premier da West Brom. United din da ya tasha kashi ne da ci daya mai ban haushi, bayan da alkalin wasa ya baiwa dan wasanta Yuan Mata jan katin kora a minti na 26 da soma wasan, lamarin da kocin ya ce shi ne ya janyo wa club din koma baya a wasan. Har yanzu dai a gasar ta Premier a Ingila, Leicester na ci gaba da fafutukar lashe kofin gasar a kakar wasanni ta bana, inda har kawo yanzu bata nuna alamun gazawa ba kamar yadda wasu suka yi hasashe a can farko. Har kawo yanzu dai kungiyar ce ke saman teburin gasar da maki 60 tare da tazarar maki 5 da Tottenham dake binta, bayan da ƙarshen makon nan ta bi Watford har gida ta doke ta da ci 1 mai ban haushi. Arsenal ce ta uku a tebur, yayin da Manchester City take ta hudu duk da yake bata buga wasanta ba na wannan makon. Manchester United ko ta koma ta 6 ne a tebur sakamakon kashin da ta sha, yayin da West Ham ta koma ta 5 bayan da ita ko ta doke Everton da ci 3-2. A kasar Spain kuma Barcelona ta kara yin tazara a saman teburin gasar La Liga da maki 11, bayan da a makon nan ta yi nasarar lallasa Eibar da ci 4 da nema. Barcelona dai na da maki 72 ne a tebur a yanzu. To sai dai kuma daga bisani Atletico Madrid din da ke binta a tebur ta rage tazarar makin zuwa maki 8, bayan da ita ko ta bi Valencia har gida ta doke ta da ci 3-1. Real Madrid ce ta uku har yanzu a tebur da maki 60, bayan da ita ko ta ragargaza Celta Vigo da zunzurutun ci 7-1. Sai kasar Italia, inda zakarun gasar wato Juventus da suka yi waiwayin baya a yanzu, ta kara gyara zama a saman teburin gasar har ma da tazarar maki 3 tsakaninta da mai binta a tebur din. Hakan ko ya biyo ne bayan nasarar da ta samu akan Atalanta da ci 2 da nema a ƙarshen mako. To sai dai fa Juventus da ke binta a teburin ita ma ta sami nasara ne a wannan makon, inda ta doke Chivo da ci 3-1. Tsohuwar likitar kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila Eva Canero ta bayyana a gaban wata babbar kotu domin ci gaba da sauraren karar da ta gabatar akan kurarta da Chelsea din ta yi. Canero, yar shekaru 42, tana karar kungiyar ne akan kurarta ba bisa ka'ida ba, tare da kuma sabawa yarjejeniyar kwantaragi. Ana zaman sauraren karar ne a birnin London, inda ake sa ran bangarorin biyu za su amince su sasanta da juna. Chelsea dai ta tsara bayananta na kariya a kotun a watan Disamban da ya gabata. To sai dai fa akwai wata karar ta daban da Canero ta shigar, inda take zargin tsohon mai horar da ƴan wasan Chelsea din Jose Mourinho da nuna mata bambanci. An dakatar da Canero ne daga aikin ta na kasancewa likitar Chelsea, bayan da tsohon kocin Mourinho ya soki lamirinta tare da ayarinta akan shigar da suka yi a filin wasa domin duba lafiyar Eden Hazard a wasan farko ta bude kakar wasanni ta bana, inda Chelsea din ta yi kunnin doki da Swansea da ci 1-1. To da haka kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na labaran wasanni na wannan makon, tare da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu. Sai ku bi mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. A madadin wakilin mu Hassan Umaru Tambol da ma sauran abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin ne yake muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. In shekarar 1975, Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar da 8 ga watan Maris a matsayin ranar tunawa da 'yancin mata ta duniya, kuma ake bikin wannan ranar a kowace shekara. Rana ce da take nuna ci gaban da mata suka samu da irin canjin da suke bukata, tare da jinjinawa su daukar da kai da mata masu fafutukan neman daidaiton jinsi a faɗin duniya suke yi. Kuma dama ce ta wayar da kan jama'a a game da gwagwarmayar da mata ke yi a faɗin duniya wajen neman ilimi da neman adalci a gaban shari'a, da kuma samun damar yin amfani da abubuwan da maza suka yi rikonsa kai na kashi, kamar ajiya a bankuna da kuma yaƙi da jahilci. A lokuta da dama sai mata sun yi faɗi tashi kafin su samu a daga ganinsu da mutunci. Kuma abu mafi muni shine ƙoƙarin da suke domin ganin cewa ba a ɗauke su a matsayin dukiya ko mallakar wasu ba, amma a matsayinsu na mutane masu cikakken ƴanci. Gaskiyar ita ce, duk da cewar mata manya da ƙanana sun yi gagarumin yunƙuri a cikin shekaru 14 da suka gabata, amma suna da sauran aiki a gabansu. Babu wani wuri a duniyar nan da mata za su ce ana ba su dama da kuma mutunta su kamar yadda ake wa maza. Yawancin jama'ar da suka fi kowa talauci a duniyar nan mata ne, kuma ba a darajar ta ayyukansu. Akan biya su kashi 30 zuwa 40 ne cikin 100 ƙasa da yadda ake biyan maza idan suka yi aiki iri guda. Rashin tattalin arziki mai kyau na bayyana irin rashin ikon da suke da shi a sauran al'amura a rayuwarsu, inda suke fuskantar cin zarafi da rashin daidaiton jinsi. Shi yasa taken bikin wannan shekarar shine samun daidaito a duniya rabi da rabi zuwa shekarar 2030, wato a matsayin wani bangare na shirin samar da ci gaba mai dorewa na shekarar 2030 na Majalisar Ɗinkin Duniya, duk ina daga cikin kokari da dama na samar da daidaiton jinsi da ƙarfafawa mata gwiwa da kuma kare 'yancin mata na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan ya hada da burin da ake so a cimma na kawo ƙarshen duk wani bambanci da ake nunawa mata manya da ƙanana a ko'ina, da kuma dukkan cin zarafin da ake wa mata manya da ƙanana, da dakatar da yin duk wasu ayyukan da suke da illa ga 'yan mata, kamar su auren wuri da auren dole da yi wa mata kaciya, da tabbatar da ba yara maza da mata sahihin ilimin firamare da na sakandare. Duk al'ummar da ke son ci gaba wajibi ne ta fara ƙarfafawa mata gwiwa ta wajen ba su 'yanci da dama daidai da maza. A ranar mata ta duniya, Amurka na bikin karramawa da girmama mata manya da ƙanana, da kuma mayar da hankali wajen tabbatar da mayar da duniya wurin da mata manya da ƙanana za su ji ba a mayar da su sanyar ware ba, amma wurin da za su saki jiki domin ba da irin tasu gudunmuwar. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau,
wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
‘Yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane 6 ciki har da dakarun haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Afirka aka raunata a yau Litinin, yayin da aka samu wata fashewa da ta auku a filin jiragen sama na Beledweyne. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, shugaban rundunar 'yan sandan Beledweyne, Kanar Ali Duh Abdi, ya ce fashewar ta auku ne a kofar shiga filin jiragen saman, yayin da jami'an tsaro suka dakile wasu hare-haren. Hukumomi a Ankara, babban birnin Turkiya, sun ce suna buƙatar a ninka musu tallafin da aka baiwa ƙasar domin ta tunkari matsalar kurarar bakin haure, a cewar shugaban majalisar dokokin ƙungiyar ƙasashen Turai, yayin da wakilai daga ɓangarori ke tattauna kan wannan matsala ta bakin haure a wani taron koli da ake a Brussels. Dubban mutane na makale a kan iyakar ƙasashen Girka da Macedonia. Ƙungiyar Human Rights Watch da ke kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga ƙungiyar ƙars, wato tarayyar ƙasashen Afirka ta AU, da ta kafa wata kotu wacce za ta hukunta waɗanda aka samu da aikata manyan laifukan cin zarafin bil'adama a Sudan ta Kudu.
To madalla ga sheka masu haro ƙarshen shirin dare kenan daga nan birnin Washington DC, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku sake jin wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin tsaka mai wuya. Kamar na madadin Muhammadu Lalo da ya ta ni gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham da kura ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya da ya riƙa mata Malam Vasco, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.